muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. Kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau za mu yi magana ne akan kalubalen da mata likitoci ke fuskanta, walau a bangaren aikinsu ko ma a rayuwarsu ta iyali da dai sauransu. Cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da likitoci mata akan wannan batu. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamarmu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba za mu je ga zauren tattaunawar namu, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim a Kaduna ta tattauna mana da likitoci mata wanda za ta gabatar da su.
To aji kuma masu sauraron barkamu da sake sada da ku a cikin ajinmu na yau da gobe. Yau ajin namu mun gayyaci likitan Yebukan Turai a cikin shirinmu da muke tattauna akan ayyukan mata waɗanda suke ayyuka irin na albashi, domin mu ji irin gwagwarmayar da ke cikin rayuwarsu. Idan muka manta ba, wancan tattaunawa mun tattauna ne da mata 'yan jarida da muka fahimci abubuwan da suke wakana a rayuwarsu. To haya dai ga mu da likitoci mata, domin su gaya mana wai shin wane ne likita, kuma wani irin gwagwarmaya suke fuskanta, musamman gare su mata wanda suka kasance su ma suna da iyali, ƴaƴa da dai sauransu. To aikin likita dai aiki ne na jin ƙai da ceton rai, fanni ne kuma da ya karanci yanayin jikin ɗan adam da kuma yadda gaɓoɓin mu da kuma ƙwayoyin halittar mu ke rayuwa. Sannan kuma suna taimakawa wajen gano cututtuka da kuma maganinsa. Akwai ɓangarorin ilimi da yawa a aikin na likitanci. Duk da yake ko a wajen nazari, shi wannan karatu na fannin likitanci yakan ɗauki lokaci mai tsawo fiye da kowane fannin ilimi. Alal misali, yakan ɗauki kamar misali shekara 7 ana yin wannan karatu, domin a tabbatar da cewa sun ƙware, ana kuma iya nika musu rayuwar ɗan adam a hannunsu ba tare da an samu mushkila ba. Aiki ne da kuma babu rako a ciki, sannan kuma babu dolo. To likita dai kamar kowane ɗan adam, su ma suna da iyalai, suna da dangi, suna da abokai, kuma suna son su yi walwala. Amma hakan na samuwa kuwa, suna iya baiwa kansu da kuma waɗanda suka jibance su kulawa da ta kamata. Waɗannan tambayoyin da kuma waɗansu su ne muka tattara wanda za mu yi a cikin wannan shirin namu na yau. Barkanku da zuwa Dr. Halima Muhammad Daura da kuma Dr. Zainab Abdul Aziz Mudibo. Kamar yadda na gabatarwa, duk lokacin da aka ji mutum ya ji ba daidai ba, ba inda zai nufa sai asibiti. Ko da kuwa na gargajiya ne, ai shi ma dai likita ne ake cewa, ko kuna ku bokayen Turawa ne, akwai kuma bokaye na gargajiya. To shi wannan fanni dai kamar yadda nan ma masu sauraro bayani ya san, za ku iya ƙarin bayani akai fanni ne wanda yake lura da cututtukan mu da kuma magance shi. A matsayin ku na mata, kuka shiga cikin wannan bangare wanda shekarun baya za a iya cewa fili ne ko kuma fanni ne na ilimi wanda ba a kasafai ake samun mata ba. Kuma idan aka duba, akwai kalubale na kasashen ciwon ku 'ya'yan arewa, wanda dama makarantar da kyar aka samu aka fara barin mu ma muke yin shi, sai ku zama kun jajirce kwace, kuma sai an yi da ku. Ya kutsun samu kanku a cikin wannan fili, kuka tsunduma har gashi kuna da iyali da sauransu, ya abin yake.
Barkanmu da warhaka. Kamar yadda kika dan yi matashiya akan fannin da muke aiki, wato aiki na likitanci, aiki ne yake wanda yake buƙatar natsuwa ke matukar muhimmanci kuma yana dauke da kalubale kala-kala idan aka danganta shi da yanayin rayuwa da kuma al'adunmu musamman a arewacin Najeriya. Akwai abubuwan da ake tsammani mace ya kamata tana da su, akwai abubuwan da ya kamata tana yi da wanda ya danganci gidan aurenta. Farko ma kafin ma samun miji din har ya kai ga zaman auratayya da ƴaƴa da ƴan uwa da kuma jama'a gaba daya. To idan aka fara da mace da take fannin likitanci tun daga sadda nike makaranta, zaki ga saboda yadda al'adu da yadda society take magana
al'umma
suka dauki aikin likitanci, za a ce ai in ka aureta ba ta da lokaci, in ka aureta suna yawan zuwa call din nan, so zaki ga wasu sukan samu matsaloli wajen samun mijin aure ma tun daga farko, saboda wasu ba su san mace mai ilimi, suna ganin tana da yanci, suna ganin cewa idan ta zo ba kamar ma za ta natsu ta bi abinda suke so ba su mazajen. Kuma kin ga a arewacin Najeriya da kuma al'adun da musulunci yadda ya tsara mana, ita mace kullun tana karkashin kulawar namiji ne, karkashin mijinta ne. Akan samu wannan matsalan, zaki ga akwai wayanda suka yi aikin karatun likita, a cikin karatun suna gudun yin auren a lokacin saboda yadda karatun yake da nauyi, abubuwan da za su dangance shi da aure a cikin karatun. So sai suka wasu su dan jinkirta su ce gara su bari idan sun gama. To by the time kuma suka gama din sai kiga kuma samun mijin sai iya zama musu matsala, saboda yadda al'umma sukan dauki cewa wasu auren likita yana da matsala gare su.
To likita Dr. Zainab, ni na dan sha mamaki a dai wannan gabar, duk da kasancewar muna ganin ku a matsayin mata ƴan baiwa wanda Allah ya ba kwakwalwa da za ku iya wannan fannin da kwarewar ku da wayewar ku, har ma mutun ya cewa wannan kalubalen na maganar namiji ringa jin shi kaman ka a zo a gagare shi a gida, ba kawai ta gida bane ko wanda take harkar kona ba, a'a har ma ga likitoci wanda suke cutar rai su ma suna fuskantar wannan matsalan. Daktar ci gaba.
To wannan kin ga yana da fannin kafin ma
mutum samu mamu aure,
samu mijin aure kafin ta gama ko bayan ta gama karatu ko kafin ta gama karatu. Aka zo kuma in aka zo zancen kuma mace ta samu miji, aka zo aka yi aure, idan ba a samu fahimta ba daga farko shi mijin shi kanshi, idan wanda ta aura din ko wanda za ta aura in bai gane yaya yanayin aikin ta yake ba, babu fahimta, bai gane idan ta yi auren tana cikin wannan yanayin aikin za a iya kiranta a kowane lokaci.
Ko tsakan dare
za ta kwana, zai iya danganta ta kwana a asibiti saboda yanayin aiki, ko ba ta da aiki a ranar, idan wani musulmin abu ya taso za a iya a neme ta a kowane lokaci. So idan ba a samu wannan fahimtar ba, ana samun matsala sosai da sosai in ya zo ga wannan fannin. Kuma da kuma yadda al'umma kuma yanzu zaki ga yawancin kula da yara da tarbiyya harkan makaranta duk an saka ma mata yanzu, saboda haka zaki ga cewa yanzu banda aikinka da yake da wannan yana daukan lokacinka, baka da wannan isasshen lokacin da zaka ba ma ƴaƴanka kulawan da ya dace. Kuma iyaye mazan ma sun ban ma matan kece kai yaro makaranta, kece dauko yaro makaranta, ki shirya zaki je aiki, kuma kafin ki fita sai kin mai gida, sai kin yi abincin karyawa, sai kin yi abin da zai ci da rana, saboda sai bayan la'asar zaki dawo. Idan ma aikin kwana kike yi, wani lokaci takan kai mu ga ƴaƴanmu ma a asibiti muke kwana tare da su, mu kwana asibiti tare da su, sannan ki tashi da safe ki shirya su, ki musu abin karyawa, tuna tare da ke, ki kai su makaranta, su kin ba su a dan ɗakin da ake dan baku na dan hutawa, kina sauka kina duba marasa lafiya, kina da kina kula da yara, a haka fa. Sannan kuma washe gari idan kin tashi kin kai yaran nan fa, ba fa gidanki zaki koma ba fa, bakin aiki zaki koma. Zagin koma bakin aiki ne, kuma ki ci gaba, saboda na gaba da ke suna jiran su ji abin da ya faru cikin dare, me ya faru, me kika yi, a ga yaya za a inganta abubuwan da kika yi, kuma a wiki gyara a abin da kika yi da bai dace ba. Sannan kuma ki zo kina ganin marasa lafiya, kin zo an aje miki marasa lafiya kusan guda 100 zaki gansu bayan kin kwana kina aiki. kin zo wa'annan marasa lafiyan kuma ko an tashi kika ce bari ki dan yi sallah ku saki ga mutane ana
amince
ku ce amince ai ba su da kirki ai ba su da imani amma su ba su san me nake ciki
ai wannan ku shi ma sai mangana fa ba ku da mun bane da mun ciwon ma
to ai ba haka bane idan kika duba yanayi na aiki banda yanayi mu ma ɗan adam ne mu kanmu akwai wannan nauyin abubuwan da ke kanmu banda kula da iyali da waye da kuma wani lokaci ma idan aka samu miji mara fahimta ko kuma ɗan uwan shi ko abokanai mara fahimta za a ce kai ta gama da kai sai abinda ta ga dama a ce mace za ta zauna a gida ba a ce mace duk ana samun irin waɗannan
ma sauraro ba ku kada kuke mamakin abubuwan da ke faruwa a rayuwar likitoci ba hadani kaina yanzu haka ina ne ina kallon su ina musu kallon to ni na dauka ai dan namijin da ya samu likita a matsayin matar sa yana tunanin shi a duniya shi sai dai kuma a bashi rabon lahira ya riga kwashi rabon shi na nan duniya
Allah ka ba mu sa
kai sama
Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa
kai sama
Allah ka taimake mu amin dan ga da likitoci masu kulawa Masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki yaya ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah ba be azaba gobe Deji ya fada yake fa baka yau gobe dan ka bashi yake so Masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su amin Kai to a gaje likita bokan turai amai da niyya sosai Nace a gaje likita bokan turai amai da niyya sosai
Madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma zauren domin jin ci gaban wannan tattaunawar
Dr. Halima kina jin irin abubuwan da ta fada a cikin rayuwar ku shin a cikin rayuwar naku a matsayin ku na musamman ku da ke yanzu matan aure ne kuna da iyali shin akwai lokacin da kuke ba ƴaƴan ku da shi mijin kuna da wani lokaci na yin soyayya kuwa
a rayuwar mu ta likitoci ba wai babu lokaci ba akwai lokaci sai dai kawai ya danganta da tsarin mu yanda yake lokacin da yake da ba yadda wani yake ganin zai ishe kowa ba kowanne yana da tsarin shi yara na nan mai gida na nan kila ƴan uwa suna nan kuma kaman yara uwa dai ita aka fi sani da tarbiyya kuma shi mai gida ya tallafa mata su kullun kila kin tashi da safe za ki sun ci at least ki ga yara ki musu dan magana kafin kila su tafi makaranta kamar yadda ta ce za ka kwasa yara ka kai makaranta daga can ki wuce aiki daga nan ba za ki kara gani yaro ba sai kila da yamma za ki dauko shi so wani lokacin muka dan samu lokaci weekends in baka aiki tunda aikin nan ko da yaushe ana iya kiranka da safe rana dare har ranar da ba a aiki asabar da lahadi duka ana aiki so kila wani lokacin wannan dan lokacin za ka yi amfani da shi so kuma sai ka ji ma ya ma kadan saboda duk wani abu da za ka tattara cikin sati kana can kana aiki in ka dawo da yamma za ka so ka shirya gida
kuma jiki ba ka ko ba ko
jiki ba ka ta ko ba yanda kika ce za ka shirya gida za ki abinci kila mai gida ya zo shi ma yana bukatar nashi kulawan ga yara sannan kuma dare yayi kuma a cikin wannan aikin muna da abin da ake cewa kana da bukatar ka dinga samun ilimi kana karawa akan wanda kake
wato kin san kuma kuna kara karatu kenan
sosai ko likitanci ba wai kamar a ce wani tsohon abu bane kin shi ana ci gaba kuma in ba wai kana amfani da wannan damar kana karatu ba ba za ka san abin da duniyar take ciki ba a lokacin da kake
abin da yanga muke cewa wai updating
kanka ka je ka dawo aiki kana bukatar ka zauna ka dan duba wani abu kila da aka yi sabo da zai kamata kai ma ka samu wannan fahimtar akan shi haka na ake shi kuma mai gida wani lokacin kin ga in ba dai kila ko dare da sassafe kin tashi kun shi yara haya an tafi shi kenan sai kuma da yamma an dawo so ga wanda sake samu ake samu kila mazaje da ba sa samu fahimta a wannan akwai wasu da zaki gani mun sha gani wani namijin kila tana aikin kwana ta tafi a ƙarshe sai dai ya biyo ya ce shi ya zo ya liƙa ya gwai me ake a wannan asibitin
saboda zai bai dan
ya daba matan shi ta
da kasan natsuwa
ta zo kila ga dan leko baya nan ta koma to me ta tafi
ko shi bai ta ciwo bane misali irin wannan mijin bai san abin da yake
asibiti ba shi ke ciwo ba a lokacin to duk wani abu na daban ne
ga duk kalubale ne babba da kuke fuskanta amma gidajen ku amma kuma irin wanda kuke duba to marasa lafiya su ma sukan kawo korafin cewa na lokaci ba ku nuna musu kulawa ba ko kuma ana cikin duba sun yi layi ku ce kun gaji kun tashi da irin wannan karanan da yake korafin ko kuma kila ba ku taya su jin zafin dai da yake musu ciwo kun taya su kuka ba
muna samu wannan abinda mutane kamata su gane shine shi a wannan aikin ana da wani abu da ake ce ma ana bada akwai abinda ake kafa ba muhimmanci kamar misali yanzu wani ya zo yana da bukata da ta fita wani wannan nan da suke kan layi suna iya jira
to kuma
ba a cikin hatsari yake ba ana nan zaune kawai sai a kawo wani kwanan shi uku bai yi fitsari ba a ce kuma gashi an zo wurin likita likita zai zo ya cire mai wannan fitsari ya samu sukuni su kuma suna kan layi wani ya zo da mura wani ya zo da dan ciwon kai kwana biyu ci da dan ce kai yau bari in je in ga likita
haka
da ka tashi akwai wanda muka taba gani namiji ne ya zo yana fama tsoho fitsari kwana uku bai yi fitsari ba hajaran majaran yana ta zufa yana ta ihu tace to wannan abin da za a yi na kan layi kuma na hakuri bari mu je za a yi kokari a gani a cire wannan fitsari ta tafi ta je a je an kai shi za a mai wannan aiki a cire wannan fitsari to kuma ai kowa dai ya san mafitsara dai inda take ta je tunda likita ce mace shi kuma wannan marar lafiya namiji ne an je ana wannan aiki kwatsar sai ga mai gidanta ya faɗo
to
shi sai yake ganin cewa wai dan me za ta yi wannan aikin
to
a matsayinta na maje shi kuma wancan marar lafiya na miji
to kuma al'aurarsa ta kama
kuma al'aurarsa ce za ta yi
kuma
dan fitsari yake
fita likita kuma ai shi kafintan kowa ne
to abinda muke kulawa da shi shine cetar rai ake yi duk wasu abubuwa na daban wajen wannan tunanin bai zo maka zo zaka cece rai kwata-kwata bai zo maka so ita wannan aikin da kai kawai ta yi ne don ta ceci wannan bawan Allah amma su sauran su suka rinka gani to dan ni ma za ta zabe shi
ko sauran majinyata
marasa lafiya kuma sai aka samu rashin fahimta shi ma mai gida ya duro yana ganin kamar duk akwai wasu
abubuwa da ashirin to rashin a rayuwarku akwai biki da suna kuwa yanzu mu koma wurin ashobiran na ga mana cika ganin a ce wancan likita ce ga ta can mun yi anko tare da ita ba mu sa ba kuwa biki da suna ne da su ashobini ne
biki da suna muna yi ba kamar na kowa ba kila mun je biki da suna dan mintuna kadan ce bari in je in musu alheri ko ka buga waya shi ma ai duk aiki ne
sai dai ka kai waya ma wadata
ni dai wata shida da suka wuce duk biki da sunan da aka yi dangi ai sai dai waya wanda na samu ma na kira kenan saboda yanayin aiki ga yanayin karatu da muka shiga a wannan lokacin ana shirin jarabawa ga yara ga abubuwa saboda haka duk wannan samun wannan lokacin ka ce zaka je wani sha'ani mukan taba lokaci zuwa lokaci ya danganta da a wani gaba kake wani yanayi na aiki kin san ko lokacin ciwo ga idan kika duba yanayi
musamman ana annoba kila
akwai lokaci da zaki ga kamar lokacin zafi ruwa idan ya damina in ya fara shiruwa ruwa idan ya dan fara yawa zaki ga ana wani ciwo sosai saboda haka asibiti a cike take saboda haka baki ma da lokaci in kika je marasa lafiya sun cinci gundu so by time kika koma gida ma a gajiye kike ke kanki so baki da lokacin ma wani in asabar da lahadi yawanci shi aka fi sani da dumi baki kina kokarin ki samu ki dan mutane a gida ki dan karanta abinda zaki karanta baki da lokacin fita biki saboda haka ni dai personally biki da suna dai
ki da nan gidan shi sai nan gaba ko
ita ka maka lahiya sai wata ranga kokon ta ciwo sosai Allah ka ba mu sawa yan ka ba mu sa ku kuma mata su samu tamu wan sosai kato agagali kita bokan ture amagali ya sosai gata jan kulli kitoji badan ma kudi kuke ba badan kudi kike kullun waka dai dan ku ce tiragi mai sama Allah ya taimake ku ba
masu sauraron mu da fatan dai za a yi mana afuwa a sauraron mako mai zuwa domin jin cigaban wannan tattaunawar mai muhimmanci amma dai kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu Anijar Tamar Abari a filin kwalmar mu tare da bakuwar da ta gayyato mana
wayo Allah to
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shirin kwalama na yau da gobe, sunana Mari Chantal. A yau zamu gabatar muku da wani reset da ake cewa wigilla, wanda wani girki kenan wanda ake cewa wigilla, wanda mafi aksarin shi daga dai bugaje ya huto.
Daga suna ma ai wigilla.
Yawa, wigilla.
Wigilla.
To sai kuma kayan kuma abinda za a raka wigilla wannan, idan an ci shi yana bukata dan dora mishi dan lemu mai sanyi mai shiga makoshi kuma mai dan zaki. To da farko dai masu raro za mu fara da yanda ake yin shi wannan wigilla. To uwar gida ya kamata a ce kin tanadi fulawa ki mai kyau, irin fulawa mai kyau wadda bata da kwari bata fara wari ba, kina da yeast, kina da dan sukarin ki kadan, kina da gishiri, sannan kuma kina da kayan miya wanda zaki hada shi wannan wigilla, saboda shi wigilla ya kasu ya rabu yana son miya iri-iri, amma mafi aksar miyar da aka hitin shi dai yanda aka san shi dai miya ake ci ta horar miya irin ta bugaje wanda ake yin ta da naman kananan busashi, ma'ana naman akuya ya yi daɗi da shi ko na rago, amma kuma yanzu da abin kin san zamani komai ana jujuya shi, yanzu ana yin shi da yawanci suna yin shi da jan miya, haka miya dage-dage sosu ruji kenan. Yawa, to da farko dai uwar gida za ki samu kayan aikin ki masu kyau ya kasance akwai tsafta, kin wanke hannunki komai da komai ki dai a wanke a gyare, sai ki kawo fulawa ki nemo taminki wanda bai da kofa ki tankaɗe, saboda ana samun fulawa mai kwari ki tankaɗe, in kika tankaɗe sai ki shiga yeast ɗinki ki zuba a ciki, ki kaɗan sukari ɗan kaɗan ɗan hikkin nan, ki kawo ɗan so biyu ko uku haka na yatsa ki sa, sai ki kawo gishiri ki sa, sai ki dama wannan fulawa take, amma ba dama ruwa ba ake damu ake mata.
Kamar kilo nawa ake?
Kamar na kilo ɗaya kenan, shine wanda zai ishi iyali ko kilo ɗaya yana isa gida guda dai haka dai, wanda dai ba irin dai gida ba dai can babban gida haka. Yawa, to kilanki ɗaya dai na sa'uwar gida kin sai irin yeast inda za ki samu shi, ki dama shi da ɗan sukari ɗan kaɗan sukari, ba a so a ji shi da yawa, ana dai so sukarin ya ƙara ma abin armashi, sai ki dama shi kai yawa ɗan tan so biyu uku na yatsaki, in kika ɗebo ya isa na sukari ki sa, sai ki dama, in kika dama fulawa ki ba damun tauri ake mata ba, kuma ba damun ruwa ba. Yawwa, sai ai mata damu dai haka dai tsakiya. Yawwa, in kika dama fulawa ki sai ki kawo mai ki dan zuba mata a sama, tana dama kenan, sai ki kai ta wuri mai zafi ko rana ko dai wani wuri mai zafi haka, ki rike ta sosai ki aje fulawa ki ta taso. Yanzu na fulawa ki ta tashi, ko in ce kahin ta tashi, sai ki zo ki dora ita miyar ki ta wigilla. To an yi so da ki samu nama na karamar busa, ki sa shi a cikin tukunya, nama shi kadai ki yanka shi ki sa cikin tukunya, ki sa mishi dan kayan yajin ki kadan, ki yanka mishi albasa in guda ce ma babba ta yi yawa, sai ki raba ta a biyu, in kuma yar karama ce, yar karama ake so, yan madaidaiciya, sai ki yanka ta ki sa komai da komai wanda ya kamata dai haka, kamar zaki sulale, to ba sulale bane, ta hormuwa ik kadan zaki sa su dan kayan yajin ki dai kayan kamshi, saboda ka a shi kazini, bai bukatar tumatir danye, bai bukatar takunku, bai bukatar gulgule, kawai sai yar cita ki da zaki sa, sai ki rihi naman ki, an jima can kin tabbata naman ki ya dauko abin kamar sulala, sai ki kawo dan mai, ya danganta da irin yawan man da kike so zaki amfani da shi cikin miya, sai ki tarho mai ki rihi shi, kawai ki bar nama ya ta shan wuta, ya ta shan wuta, in kina son aran maji ki sa aran maji, in ki sa aran maji kuma ya danganta da irin kalar dandanan da kike so, ki sa gishirin ki, ki sa komi, kawai ki bar shi ya dahu, kin ya dahu ya dan saki dan ruwa-ruwa dai haka, naman zaki ganshi in dai kin aje hankali ki kin yi, in kin cire naman sai ki ce naman wannan kaman ba a sa shi ba a wuta, zaki ga tsoka jajjawur da ita, inda irin haka nan da huwa ki kai, zaki ganta jajjawur da ita irin da huwa bugaje, zaki ji shi ya dahu ya yi lukub, amma in kin masa naman daga cikin shi zaki ganshi ja ne. Yawwa, ya dahu sosai, ya tattake a cikin miya, ya saki roman shi, zaki ga roman ba irin wannan da yawa bane, tunda ai ba kaya aka samu shi ba, shikenan nan miyar ki ta kare, kin kare miyar ki, sai ki koma wajen fulawa ki ta tashi, sai ki samu rigana uwar gida, sai da rigana ake wigilla, ki samu rigana ki mai kyau, ki azata ki dora rigana da tukunya kaman dai zaki dambu, yawwa, da ruwa ya tahwaso ya tahwaso, fulawa ki ta tashi, sai ki dauko fulawa ki ga mai, sai ki ringa tsoma hannunki cikin mai, kina ciro fulawa ki yanda kike so, kanana 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 haka, kina dora ta saman rigana nan, ki dora ta ki jira ta tukur ki jira ta sai ki rihi ki bashi minti 10 dan da nake da huwa zaki je na kamshi ya silala sosai ki ji shi ba burodi ba kuma shi ba hanke ba ki kai ya silala sai ki nemo dan tsinki haka ki dan soka a ciki in tsinkin ki ya huto sai ki fike cike shi ya dahu kenan daga tsakan shi ya dahu in tsinkin ko bai dahu ba zaki ji ya dau ya ruko fulawa to sai ki bar shi ida dahuwa shikenan riye rigana ake in kin zo dora shi ki rige in san samu niki da irin rigana ta zamani wanda take zawwa da mulkin ta iri daya yawa to in ya dahu kawai kika huda shikenan uwar gida sai a ashe wugilla ya kare a kawo miya a zuba mishi shikenan sai a zauna a ci dadi lafiya
ita wannan miya ta wugilla kawai haka nan da aka yi ta ba wani tumatur ba wani tattasai ba wani kayan miya kawai haka nan ake yin ta
haka ake yin ta in dai san dai wugillan da kake so ne na ainihi ka ci to haka ake yin miyar shi bai bukatar tumatur bai bukatar tattasai bai bukatar tumatur kunku bai bukatar komai albasa ma ba a sa babba duk yawan nama ɗan kadan na ake sa kawai dai ki sa dan kayan yajin kin da kai kasani da yatta hornoki da dan attaruwan ki da yatta taki sai dan tsido guda ɗaya ko biyu ki daka ki sa shikenan kin kare miki amma kuma akwai wanda suke so su ci shi da jamiya dage-dage inda dage-dagen ma yana shiga amma ni mafi aksari gaskiya ya hi daɗi da wannan ita miyan nan wanda ake ta wugilla kwarar miyan nan yanzu kuma ba sauraro za mu yi lemunmu na mint da anana da tsamiya da citronel da anise etoile da citta uwar gida a ce daga kin buƙaci wannan da sukari da wanga aromatic yanki flavor ko
na ana da abarba
da abarba yawa to da farko dai uwar gida sai ki samu ananan ki babba guda
abarba
sai ki wanke ta in kika wanke ta sai ki huda bayan ta ki kwalle mata baya in kika kwalle mata baya shi wannan bayan baya da shi ba zaki sai ki dauko bayan nan sai ki nasa shi cikin ruwa sai ki kawo citronel in ki sai ki zuba ciki sai ki kawo anise etoile ban san me ake ce mishi da Hausa ba yana nan waje ɗan kayan yaji ake sai da shi wani mai kaman tauraruwa yawa
kayan yaji ne kaman
yawa kayan ganshi aha sai ki kawo sai ki nasa su cikin ruwan zahi sai ki bar su dahu kin tabbata sun dahu sun kai inda ya kamata a ce dandanan su ya huto cikin ruwa sai ki kashe wuta in kika kashe wuta nan ga tsami kin darwaye ta dama sai ki ka tsamiya na akan kin kashe wuta fa sai ki ka tsamiya sai ki dora cikin ruwan zahin wannan sai ki ka kuma man dukin ki ana ko sai ki kawo ta ita ma sai ki saka su cikin ruwan zahin nan da kusashe sai ki motsa su ki durmiya ki tabbata sun yi kasa sun shiga cikin ruwa sai ki rihe kenan su abin siracin wannan ne zai sa man dukin ta kamshin ta fito ita kuma tsamiya ita ma ta dan shi abin zahin nan ta shiga yawa sai ki maido su bangare guda ki ashe su ki jira ya dan huce to nan kuma kan ya huce sai ki dauko ita wannan abarban wanda kika heke sai ki yayyanka ta in kika yayyanka ta sai ki sa ta cikin blender ita ma in kika sa ta cikin blender sai ki kara mata ruwa sai ki markada ta cikin blender kin markada ta kin tabbata ta markadu da kyau sai ki kawo ta da abin tacewa sai ki sauye ki tace in kika tace su kika aje a share guda nan kuma sai ki sa hannunki cikin wancan ruwa wanda kika silala tsamiyarki wanda kika dafa bayan ananaki sai ki sa hannunki ki murje tsamiyarki da kyau ki tabbata ta murzu in yi so sai ki kata ita ma sai ki tace ta in kika tace su da kyau sai ki dauko citarki da kike da yan kadan kin dan markada ta kadan ita ma sai ki tace ta sai ki kawo wannan ruwan na tsamiya da kika tace da wannan ruwan na anana da yace take kadan sai ki zuba shikenan uwar gida sai ki kawo sukarinki ya danganci yanda kike so sai ki kawo flavor yinki aromatic kenan sai ki zuba shikenan sai ki motsa ki kawo kankara ki sa ko kuma ki kawo shi ki sa cikin firigo yayi sanyi shikenan a sha dadi lafiya yawa da zara an ci abinci kuma sai a dora shi to a sha dadi lafiya
to mun gode malama Mari Chantal mai girke kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗayan sa wato Fiona Wamai da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya